Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da warhaka, shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da Maniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna.
Amina kisa duk ranar Laraba shirin yau da gobe yana magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yau kuma 25 ga watan Satumba na shekarar 2019 zamu tattauna ne akan cin zarafin mata musamman ta hanyar fyaɗe.
Magana boye abinda ya shafi fyaɗe anyowa ne fyaɗe a boye a hana fada yana yawaita al'amarin once aka ce yarinya kaza an mata fyaɗe to zaka samu cece ku ce da kananan maganganu a tsakanin unguwa koko al'ummar da take rayuwa a cikin su.
Haka yake Yusuf. To muna tafi da ƙarin bayani. Wakilin sashen Hausa Ayola Ibrahim Abdul Aziz ya hado mana rahoto akan wannan batu.
To aikin san Amina abokiyar aikin Aisha Ma'azu ta hira da wata mai fafutukar kare haƙƙin mata. Sannan idan kuma lokaci ya bamu dama zamu bude layin mu don masu bukata su kira don su bayyana muna ra'ayoyin su. Lambar dai kamar kullum bata canza ba, ita ce alamar tarawa 1 2 0 2 2 0 5 5.
Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku gyara zama don jin yadda shirin zai kasance.
Ina abin da ya kamata mu yi yanzu sai mu dan karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da suka aiko mana ta shafin mu na Facebook, inda kin san mun tambaye su muka ce ganin irin abin da ya faru da a jihar Adamawa idan wani inda wani malamin makaranta yayi ma na primary yayi wa ɗalibar sa fyaɗe, wanne mataki kuke ganin ya kamata ɗauka don ɗauka kansa shi wannan malami? Kuma muka ce idan kuna da wani abu ku turo muna, kuma suka tuttura. To yanzu Amina ya kamata ya karanta abin da suka rubuto mana.
To amsar mu ta farko a yau ta fito daga Suleiman Adamu Tanda Reporters Com da Ilya Usaini Usman Journalist Reporters Com, inda su kuma suka ce yau da gobe a gaskiya ne kam a gani na ya kamata a kore shi daga aiki kawai shine mafita, domin haka ne kawai mafita a kasar mu Najeriya, a tashi lafiya yau da gobe.
To aikin ji shi kuma Muhammad A Amin cewa a kawai ya aure su amma babu saki babu cin zarafin wannan shine abin da ya dace.
Ikon Allah shi kuma
ra'ayi.
To sai kuma Adam Almahdi inda yace ya kamata a hukunta shi daidai da doka. Hanyar kare aukon haka shine mata su ringa shiga mai kyau saboda suturan yaran makarantar mu tana buƙatar gyara.
To kin ji shi kuma Abubakar Kawo Girgir cewa yi to ni dai ina goyen bayan 100% ya dace duk wani malami da yayi wa ɗalibar sa fyaɗe a yanke mishi hukuncin shekaru 30 a gidan kaso, domin idan aka yi haka matukar ana yin irin wannan hukuncin to zaka ga cewar za su guje ma yi ma ɗaliban su fyaɗe.
To shi kuma Abdulrahman Aliyu Balkore cewa yayi hukumomi ne ke da alhakin ɗaukar tsatsauran mataki akan waɗannan bata garin iyaye marasa tunani domin hukunta su akan wannan danyen aiki aika.
to shi kuma Bello Muhammad Tafida cewa salam yau da gobe a gaskiya wannan abin turne da Allah wadai ya kamata hukumomi da abin ya shafa su dauki kwararan matakai ga duk wani wanda ya aikata irin wannan mugun aika
to shi kuma Isa mai gari gogine Niger Allah sa na fadi daidai yace ya kamata a hukunta shi da kyau
to shi kuma Bashir Angazi Kazaure to Allah sa ni ma na fadi sunan daidai yace ya kamata a shi a kotu ta hukunta shi matakar an same shi da matakar wannan laifin ya tabbata akan shi sannan a yi masa tara mai yawa da zai iya ya kasance ma ba zai iya biya ba koko yana nufin ya zama da cewa idan an karbi taran mai yawa har ma ana iya ba ma ita wannan yarinyar
da ya mata ta kammala karatunta
ne ta kammala karatunta
to Yusuf ka karanto mana amsar mu ta karshe a yau jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu Masu sauraro yanzu kuma bari mu leka jihar Adamawa inda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya hado mana rahoto daga Yola.
Wasu iyaye da kuma kungiyoyin kare haƙƙin mata da kanan yara kenan yayin zanga-zangar lumana da ta gudanar a Yola fadar jihar Adamawa da nuna cikin su game da yawancin matsalar ta ida ake ci gaba da samu a Najeriya. Alal misali a jihar Adamawa kamar yadda alƙaluman cibiyar kula da waɗanda aka yi tare a jihar wato hukunta ke nunawa a tsakanin watan Afrilu shekarar bara ta 2018 zuwa yau sama da mata da kuma ƙarin yara 117 ne ma aka yi tare kuma kawo yanzu waɗanda ake zargi 12 ne ma kawai aka yanke wa hukunci. Na baba nan ko shine yadda aka samu wani malamin makarantar primary Mr. Nathan Yusuf Bello tun yi wa ɗalibansa mai kimanin shekaru 12 fade ga ma da ta bakin ɗaya daga cikin mahaifan ɗaliban da aka yi wa fadin. Abdullahi Nuruddin dake zama komandan rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar wanda jami'an su ne masu kama malami ya ko bayyana irin matakin da suka dauka
wato abin da ya faru mun samu bayani cewa sai wani mai suna Nathan Yusuf wannan Nathan Yusuf shi malamin makaranta ne a Gural Primary School Namtari a Yola South so muka je muka kama shi da muka ji report na cewa yayi amfani da wata yarinya wanda yake ita dalibar shi ce kuma shekarun yarinyar nan gurin karamin shekaru ne wanda yake bai kai shekara 14 ba.
Yanzu me za ku yi shi?
Yanzu muna nan Allah ya yarda muka gama duk binciken da zamu da kuma bincike na lafiyar yarinyar da komi za mu kai shi kotu domin ya fuskanci hukuncin da ya kamata.
Kamar da bincike na cibiyar kula da waɗannan da lamarin ya shafa wato Hope Center da ke nan ci yana cikin kwanakin an samu karuwar fiyade fiye da 10 me yake jawo kuma me kuke hukumomin tsaro?
To mu dai muna nan muna sanya ido muna ta sintiri muna kuma kira ga iyayen yara na cewa su kula da yaran su.
Shi ko wanda ake zargin Nathan Yusuf yayi ne damar abin da ya aikata da cewa
naji ba da ko me yasa ka gaskiya na yi nan gwamnati da maka san akwai ne abin da zaka yi zaka ga kamar zaka abin zai maka jali ne amma daga baya zaka zo kai regulation kuma yana faruwa a rayuwar mu sai kai abin da kanin ka zaka kai cewa kai ne
kamar wannan ne karon ka na farko domin ana zargin kan cewa ba wannan ne na farko ba
wannan ne na farko
yanzu ya kaje a matsayin ka na malamin makaranta ka aikata wannan abu
yallah boy gaskiya ban ji dadi ba gaskiya ban ji dadi na yi na damar sosai
idan aka wa ƴarka haka ya zaka ce
ba zan ji dadi ba ni zan ji dadi ba zan yi baki ciki amma bayan da zai sai dan yi
ba za ka ji dadi ba kuma
kai in ka tuna da magana na nace maka ba akwai abun da zaka yi wanda kana ga kamar zai faranta ma zuciya ne amma daga baya zaka yi nadama da baka yi wannan ba ai na ga maka haka yake faruwa
kaman masu yi wannan hali din naka me zaka ce musu
zan ba su shawara su daina don wannan halin din gaskiya ba shi da dadi
manzo ta halayyar dan adam na ku ganin fa akwai abun duba game da yadda ma ake samun ayyukan matsalar fadi Hajiya Binta Khalid Adam wata irfa fituka ce ta kungiyar Alliance for Youth Awareness wato Afwa ta kasa ma dalilin da ke janyo samun yawaitar matsalar fadi a yanzu
dangane da yadda muka kasa dalilan faruwan fadi a cikin al'ummar mu yanzu kusan kashi uku kashi na farko shine ta'amali da miyagun kwayoyi zaka samu duk waɗanda suka zama matasa ne sun fada harkar fiade idan ka bincika zaka samu masu mu'amala ne da miyagun kwayoyi ma'ana yan shaye-shaye kashi na biyu shine zaka samu akwai manyan mutane waɗanda idan ka duba kuma mafi yawan lokaci koda ku yan jarida reporting da zaku bayar kuna bayarwa ne akan abin da ya shafi yan yara kanana to idan ka samu mutumin da yau kai shekara 45 50 zuwa sama to yanayin fiadansa yakan zama dalili ne na fadawa harkar tsubbace-tsubbace da bin bokaye wannan shine dalilin da yasa ake samun manyan mutane da suke wa yara kanana fiade sai kuma dalili na uku ko kuma categories na mutane na uku din wayanda su bisa dabi'ar su ta rayuwa mutanen banza ne su duk lokacin da suka ga mace ta gitta kusa da su ko a gaban su ko babbace ko karama ce kawai haka zuciyar su ta raya musu ya zama sun keta mata haddi to wayannan su ne nau'o'in mutane da muke da su a cikin al'umma kashi na farko yan shaye-shaye kashi na biyu manyan mutane wayanda suke da bukatar duniya suke bin yan tsubbace-tsubbace da bokaye suke dora su akan irin wannan al'amari su yi wa yara kanana fiade sai kuma kashi na uku wanda su dama a cikin al'umma haka suke mutanen banza ne su zaka same su koda ko suna da iyali suna da wannan al'ada gaskiyar magana kenan
to wai ko su matakai kamata ake dauka har ila yau daga Hajiya Bintan
hanya ta farko shine a wayarwa da iyayen yara kai magana boye abin da ya shafi fiade an yi wa wani fiade a boye a hana fada yana yawaita al'amarin saboda su iyaye suna gudun issue na stigmatization once aka ce an fadi yarinya kaza an mata fiade to zaka samu tece ku ce da kananan maganganu a tsakanin unguwa koko al'ummar da take rayuwa a cikin su ya sa har ta tsane kanta wannan dalili ne yasa iyaye suke a boye faruwar abun amma idan har za a fito a fada idan aka fada a dauki matakin hukunta wanda ya aikata wannan aikin muna da yakinin cewa za a daina wannan a aiki a cikin al'umma sai mataki na biyu da gwamnatoci su za su yi wannan gwamnatoci su suke da haƙin su yi doka ta musamman akan abin da ya shafi hukunta masu irin wayannan aiki sannan ya zama an jaddada hukuncin an sanar an nuna wa duniya da masu aiki irin wannan ya zama sun dau izina da irin wannan hukuncin idan ba wayannan matakai aka bi ba kusan al'amarin ƙara yawaita yake kullun safiya muna ƙara kiraye-kiraye dukkan gwamnatoci daga matakan mataki na ƙasa zuwa jiha zuwa karamar hukuma ya zama an sanya wata doka a hukumance wanda ya aikata fiade a take kada ma a yi masa wani jinkiri a yanke masa hukuncin da tafi dacewa da shi kusan jan lokaci da tsawaita al'amura shi yake kawowa wani lokaci sai ya gama maganan an zo an shiriritar da shi kuma wannan shi yake sa iyayen yaya ya zama ba su da confidence akan abin da ke faruwa domin idan aka yawaita jan shari'a sai ka ga karshe su iyayen sai su zo su sare musamman idan masu kananan karfi ne yau gobe jibi ba za su iya bibiyan al'amarin har akai gagaci ba sai dai idan aka samu kungiyoyin sa kai da ya zama suna tsayuwa yanzu akan al'amarin amma idan ba dan haka ba gaskiya al'amarin suna ta yawaita kuma hukumomi suna kokarin su Allah ya saka musu da alkhairi amma gaskiya matakan da dai ya kamata a dauka shine su iyaye kar su boye idan ya faru a bayyana a nunawa waɗanda suka aikata wannan abun kuskuren abin da suka aikata idan kuma aka kai hannun hukuma ya zama hukuma sun dau matakin da tafi dacewa akan al'amarin
ko ma da menene Fata ko shine Allah ya sa mu kefin karfin zukatanmu Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
sai zan mutu wanda ya ci amana ka ga amana sai ka sai
lekan su ta ji waƙan wanda ya ci amana
sosai
kuma dai ɗalibai amana ne
ana ko magana
amana ne
ai baki sani ba Amina idan kika duba kamar kasashe da suka ci gaba kamar nan Amurka ai dangantaka ma tsakanin malami da ɗalibi yanda kika san uba ne da ƴaƴan shi sannan kuma magana ma wai harka kalli yarinya harka jima wata abu mai kama da sha'awa za ta shigo saka ai babu shi anan
ni abin ban mamaki shine ana zargin cewa makarantar primary fa
haka ne
matakin farko
to kiji don Allah kuma wannan malami ne uba ne fa
Allah kwarai
to kin ga dai ya kamata a ce lalle lalle su mahukunta su dauki matakan da duk suka dace wajen ganin an kawo karshen irin waɗannan aika-aikan saboda abin da zai baki mamaki Amina akwai ire-iren waɗannan abubuwa da dama a gurare daban-daban waɗanda ma ba a bayyana su
To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Kwarai
Yusuf darajar ka fa mu ne fa
haka yake ai ban da jayayya anan
kwarai
ai baki jama wannan mawakin cewa ya ba ai mu bayan ku ne
haka fa
haka ne
maza bayan mata ne mu ne iyayenku mu ne masu kula da ku in ba ku da lafiya kuma Yusuf da gaske ne ana ce ai mata sun fi shiga zuciyar babanni
Eh gaskiya ne wannan. Ni ma na tabbatar da haka saboda in na gaya miki yanzu sai in gaya miki labaran wasu da dama da na sani wanda ƴaƴan su mata sun fi shakuwa da su da uban akan uwayen su mata.
Eh wannan saboda mu ne masu kula da ku.
Eh gaskiya ne.
Akwai wata kawata za ta yi aure kwanan nan babanta yace shi bai san yanda zai zauna gidan nan babu ita ba. Don sabu.
Eh gaskiya ne.
To jama'a muna nan muna jiran ga kira nan ku ya shigo
daga garin gwamna to waye muke da shi daga garin gwamna
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kai sai kuna tare da Uzair Marhat bakon jisa Minna ga jihar Kaduna Najeriya
to mallam Uzair Marhat muna jin ka
a gaskiya wannan majiyi kun taɓo mu abin da yake jawabu na a kodin shi wannan matsalolin da yake faruwa na maganan fahi
eh
Ya kamata a ce ita gwamnatin Najeriya ce ta dauki wani babban mataki ga irin waɗannan mutane suke yi ma mutane kwade a ce idan an kama su a ce akwai wani hukunci da ake musu mai tsanani wanda gobe idan a ce ma wani ya yi ba zai yi ba ko kuma a ce an yanke musu wani girin firinsu na shekara kamar 30 wanda duk iya idan wani yana ma sha'awa ma ya yi kaga ba zai yi ba wannan shine ra'ayi na daga Uzair Barhat bakon jisa Minna ta jihar Kaduna Najeriya
To, kin ji ra'ayin shi kuma Uzair Marhat.
Ga kuma nan wani kira na shigowa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Daga wani jiha? Ba gajiya daga wani jiha?
Daga Adamawa, karamar hukumar Gwik.
Daga Adamawa ya sunan malamin.
Sunan Abubakar daga Adamawa, karamar hukumar Gwik.
To, malam Abubakar, menene ra'ayinku akan maudu'in mu na
yau? Gaskiya akan lamarin magana faɗin nan mu mafi son idan gwamnati ta kama haka a ɗaukar ƙwaran mataki akan lamari don saboda zai hana wa'insu ɓata gari su dinga yin wannan lamari to wannan shine ra'ayi na cikakke
to kyau mun gode kwarai da gaske.
To Amina, muna da kira daga jahar Yobe. Wa muke da shi a jahar Yobe?
Muna magana da Aliyu Ahmed Balan.
To Malam Aliyu, muna jin ka.
Wato wannan issue da yake faruwa na dangane da maganar yanka din nan, wato akwai sakaci na hukuma. Wato sakaci shi ne wanda kaga mutum an tabbatar ya aikata laifin nan, da an je kotu sai ga lawyer na zuwa na kare shi.
Ai, kowa ne yake da wannan yancin a kare shi, a bashi uzuri.
Kwarai. To amma baka ganin su kansu al'umma suna da nasu gudunmawa?
Eh, to gudunmawa ga al'umma shi ne yanda suka kama suka bayyanar aiki. Sannan ma abinda ba su koyewa. Wato kuma su kace hukunci yanda ya dace.
To masha Allah, wannan ra'ayin naka kenan.
Mun gode. Har yanzu dai daga jihar Adamawa ga kira nan na shigo mana. Salamu alaikum.
Salamu alaikum, salam.
Ya sunan malamin?
Alhaji Salisu Garba.
To Alhaji Salisu, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
Ra'ayina wato game da shi wannan faɗe da ake yi din nan. Gaskiya kamata ka kuma take.
Waɗanne irin matakai za ka bani?
Kamata a ce su malamai din, shi wato kamar shi ba wai malamai kaɗai ba, har zuwa dai waɗanda yake mata sun san cewa wannan ba mai kyau ba. Ko ba haka ba? Yana da kyau mutum ya kiyaye, ko ba haka ba ne, amma duk wanda ya zama ya tsinci kansa a cikin wannan hali din addu'ar da farko.
To
shi amma ya kyautu gwamnati ta ɗauki matakai. Shi ne abin da ya kamata a cikin jama'a.
To ina ka saurari rahoton mu, za ka ji. To kaman dai layi ya go. Oh, kana tare da mu. Ya ce ya san cewa abin da ya bai dace ba. Ba ka gani ya kamata a daga mishi kafa wannan karan?
Eh, to ai sai san wato idan aka ta daga ba sai shi ne wani zai samu hanyar da shi ma zai ce zai aikata. Gar an kunta shi ne akan ne da aikata shi.
To mun gode kwarai da gaske.
Ina godiya zai mai da hankali a kai.
Mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin
nan. Amina, bari mu koma garin gwamna. Wa muke da shi a garin gwamna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, Malam Musa, muna jinka.
Dakta, barka da yammaci, bana fatan kuma koma gida lafiya.
Malam Musa ni fa. Dakta, kawai dan dakta muka ziyara.
Ina miki barka da yammaci. To ai dakta din ya kawo mana kaya ne na 19, to kin ga ai dole ni godiya.
A'a, to ni ma ina nan hanya kenan.
Malam Musa za ta ce kayi kanuna wariya kenan.
A'a, ba nuna wariya ba. Gaskiya muna godiya ga wannan kafa ta biyo, kuma a matsayina na shugaba da mun a wannan masu kira waya na Najeriya, to muna godiya gaskiya, muna jinjina, ko muna fatan Allah ya kara muku lafiya da kwanciyar hankali, kuma Allah ya taimaka. Gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske.
Masha Allah.
Eh,
to dangane da wannan maudu'in, karaji na.
Eh, muna jinka.
Yawwa, to ai abin da ke faruwa gaskiya tsakani da Allah ba a hukunta wanda suke irin wannan al'amarin na faɗe ne kaman a Najeriya. Inda a ce ana tabbatarwa da idan aka kai su gaban jami'an tsaro, jami'an tsaro suna tsaya haka cikin ƙarfin su hukunta duk wanda ya wannan al'amari, to wallahi ba za a samu irin wannan ba. Amma kiri-kiri za a ga an kama mutum wai sai a kai shi police station, maimakon su je wai saka da an ce wai a'a sai su ce ma wai zargi yake, wai a ba duk abin fa zaka ga tafi a zargi ne. To ga irin wannan abu shi yake sa gaskiya ana sa hatsala al'umma. Kuma gaskiya idan gwamnati ta bari har al'umma suka rika daukan hukunci a hannunsu, to za a yi gaskiya abin da bai dace ba. To muna fatan dai gaskiya za a rika irin wannan, ana daukan nauyi, kuma ana tabbatar da cewa ana daukan hukunci ga duk wanda ya irin wannan abu.
To mun gode, Malam Musa. Lallai.
To yanzu kuma ga wani kira na shigo mana. Salamu alaikum.
Ya sunke lallai.
To kaga magana da Malam Musa yayi, wato sai a ita ce zargi, musamman ma idan zan ce waɗanda akwai ɗan shekaru.
Sosai.
Amma na maganar yaran nan yana ta damun hankali.
Ya kwari ai.
Abun ban tsoro ne sosai.
Sosai, to ai dole ne ta da hankali, Amina, kin san an ce yara manyan gobe.
Kwarai. Ga wani kira nan na shigo mana. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sannu, Malam, ko zaka gabatar mana da kanka?
To sunana Abdullahi Laki Funtuwa daga karamar hukumar Funtuwa cikin jihar Katsina.
To Malam Abdullahi, muna jin ka. Menene ra'ayinka?
To a gaskiya irin wannan abubuwa da ke faruwa, gaskiya babu dadi a ce wanda zai koyar da tarbiyya a ce yana lalata tarbiyyar mutane. To sai dai matsala da ke faruwa, so da za ka ga wanda za a kai mai hukunci akan wanda ya laifi, sai ga shi ma galibi ma yana aikata, koko bai ba damu ma da abun ba, shi ke sa masu yin fasa da yana ƙarshe ma aje an kama mutum an kai shi ga hukuma aje an so shi
to kaman dai layi
shi ya tsinke to amma dai har yanzu dai muna nan a jihar ta Katsina wake magana
Yusuf Aliyu Harande barka da rana
to barka ka dai
sunana Usman Manika ne rarrat kuntuwa
to muna sauraron ka Usman
to ni dai a fahimta ta a dukkanin in ana so a kawo wannan matsalar tattaɓe ga kananan yara musamman ma a makaranti to wani mataki ne wanda dole sai malaman su kan sun ji tsoron Allah ganin galibi abin da ke faruwa shi ne wannan ne ma ya bayyana amma ana yin ire-iren waɗannan a kowace makaranti waɗansu ma makarantun ma da ma malaman ake yi yesu to don haka idan kowa da ya ji tsoron Allah saboda idan an ce an hukunta wannan to lokacin shi kuma wani zai tsiri to muna fatan dai malamai su ji tsoron Allah don wannan amana ce Allah ya ba su wanda iyaye sun kawo yaransu don su koya musu tarbiya kuma su kasance su ne masu bata su wanda kuma muna gani idan aka tafi a haka rayuwa za ta ƙara gurbata wanda ganin a yanzu ma ana dan samun matsatsalu a makarantu musamman na mata wanda suna yin irin wannan luwaɗi ne to dukkan wani abu ne wanda malaman ke koya musu to muna fatan dai malaman dai su ji tsoron Allah domin gobe kiyama za su tsaya
to mun gode malam Musa malam Usman Manika to akin ji maganganun shi
kwarai yayi magana da muhimmanci ga wani Muhammad Awwal Doka Dawa shi kuma yace daurin rai da rai ya kamace shi dan ya zama darasi akan masu niyyar aikatawa
to lallai to ai kin ga dai wannan wani abu ne wanda hukumomi su suka san abin da ya dace kuma wannan ra'ayoyin su ne suke bayyanawa wanda muna fatar zai kai ga kunnuwan su hukumomi dan daukar matakan da suka dace a game da wannan to muna da
jihar Niger
to jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger
kuna tare da Ibrahim mai yankin hula a garin Mai Gode a Kimba
to Malam Ibrahim muna jin ka
gaskiya muna muku godiya game da ainihin wannan kokarin da kuke muna kowane lokaci na ainihin bayyana ra'ayoyin mu
masha Allah
sannan gaskiya hakikanin gaskiya a duniyar musulmi yau game da ainihin hukunci za a yi hukunci da ake bangaren zina abu ɗaya ne wanda aka bari shi yasa kowane lokaci ake yin aikata ta da Allah ya hukunci ana yin hukunci na Allah da Annabi wanda yake da aure ya kasance idan ya yi ta a kashe shi wanda kuma baya da aure a nebuloli kamar da Allah ya faɗa ana yin wannan hukunci to insha Allah za a samu wannan sauƙin
ta mun gode
saboda haka muna shawartar ainihin alƙalanmu musulmi musulmi da musulmi idan hakan ta kasance a ta a musu hukunci daidai da addinin musulunci in shirka mana amma ba fa wannan hukunci aka dauka ba to kullum abin sai zai ci gaba
to Malam Ibrahim muna godiya
sannan Amina Buhari Auna ina miki barka da aiki wani lokacin nika shigo ana ma ban san gidan nasu ba
to masha Allah za a sanar da kai Allah ya kai to muna godiya to kin ga shi ba ai magana da yace shi watan yana ganin rashin bin shari'ar musulunci shi yasa wannan abun yake ta ta'azzara
wanda ya kamata a yi wa shari'a ba
eh kwarai
to masararru sai take hakuri ba za mu samu kawo hirin Aisha da wannan mai fafutukan kare dajin hakkin mata ba
ai sai su bi mu bashi kin ga ai Allah ya kai mu wata rana
idan sai mu ci gaba da wannan maudu'in
kenan kwarai
to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ta yau Tian tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa Dr.
Yusuf Aliyu Harande
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya